بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وديتا تبتا غا الله سبحانه وتعالى أفرقو دك أشي وندي يساكي هذا فسخو كمو أنما تترامي البركة وأنما صلاتي دمكي مركز عبد الله بن عباس لكي ننين كم قربي شكين برنين زاريا ومنشي غبرك راتم وانا لتافي مفسدات القلوب na wannan malamin addinin musulunci a Sheikh Saleh Munajjid. Muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa haƙuri akan jarabawa. Idan ƴan uwa ba su manta ba, mun ɗan kwana biyu dai ba mu yi karatu a cikin wannan littafi ba, saboda wani matashiya da muka gabatar akan abin da ya shafi shugabanci. To mun tsaya a wata gaba wacce take magana akan dalilan da ke haifar da bin son zuciya. Mun karanta abubuwa kusan guda bakwai waɗanda yake su ne malin ya kawo a nan, su ne dalilan da ke sabbaba kaga mutum yana bin son zuciyarsa. To yau inda za mu tashi shine inda malin ke cewa abbararu tibai'il hawa, cutar wanda bin son zuciya ke haifarwa. A duk lokacin da aka ce maka Allah ya yi hanya akan wani abu, to babu makawa kaga wannan abun yana cutarwa a duniya kuma yana cutarwa a lahira. Da haka duk abin da Allah ya haramta, to Allah ba ya haramta wani abu sai in akwai wani sharri da abin ke haifarwa ko wata banna da abin ke haifarwa. To a ƙarƙashin haka ne malam ya bude wannan babi, abdararu tibail hawa, wato cutar wanda bin son zuciya ke haifarwa. Malam yake cewa al hawa lahu abdararuhu al kathira, bin son zuciya yana da cutarwansa masu yawan gaske. Al ajilatu wal ajilatu, waɗansu cutarwan za su faru ne a nan duniya, shi ne ma'anan al'ajila. Waɗansu cutarwan kuma za su faru ne ranar tashin alƙiyama, shi ne ma'anan al'ajila. Wannan bil'ain al'ajila, kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhira. Al'ajila, al'ajila ita ce rayuwar duniya, al'ajila ita ce rayuwar lahira. Cutarwan da bin son zuciya ke haifarwa, waɗansu a duniya ne, waɗansu kuma a lahira ne. A cikin shimfiɗa da muƙaddima da muka yi, mun kawo waɗansu daga ciki, hakanan a cikin farko-farkon wannan littafi, mun kawo waɗansu daga cikin cutarwa wanda bin son zuciya ke haifarwa. Malam ce wallati tamna'u 'alal insani at-talazzuzu bi hawahu, wanda yake waɗannan cutarwa a duniya da cutarwa gobe kiyama, so ne idan mutum ya yi la'akari da su, ya kula da su, sai ya ji baya jin daɗin bin son zuciya. Idan mutum ya sanya son zuciyarshi a kan yin wani aiki, to in ya tuna da irin mugunyan makoman da son zuciya take haifarwa gobe kiyama, da irin mummunan tasirin da son zuciya take haifarwa a rayuwar duniya, sai ya ji son zuciyar nan babu daɗi. Misali akan wannan shine wanda zai sanya son zuciyarsa sai ya wahura kuɗin jama'a. Haƙƙin mutum dubu ko mutum dubu goma ko mutum miliyan ɗaya shi kaɗai sai ya wahure. Kaga wannan son zuciya ne. To idan ya tuna cewa akwai fa mummunan al'amari a duniya, kaga zai ɓata masa suna, zai jawo mummune da mutane su ta nishi Allah ya isa. Sannan akwai yiwuwar ma a kama shi a garmaƙe shi a gidan kurkuku, a kuma ɓata ma zura'an shi suna cewa ubansu maha'inci ne, ya ha'inci ƙasa, ya ci amanin ƴan ƙasa, kuma tarihi zai rubuta wannan daga nan zuwa shekara 2000. Indai ana karanta tarihin ƙasa sai an rubuta, sai an karanta da tarihin cewa wani ya ci amanin ƙasa, sannan kuma ya haifar mishi da fushin Allah da azaban shi gobe kiyama. To duk daɗin abu in ka tuna yana da waɗannan matsalolin, sai ka ji ka in haƙura da shi kawai. Wane ne zai ganganci yayi abin da mutane za su yi ta Allah ya isa, Allah ya isa. Mummune su je maka suna dawafi suna Allah ya isa tsakaninmu da wani. Ya zalunce mu ya cinye mana dukiya. Mummune da azumi a watan Ramadan suna Allah ya isa. Allah ka gaggauta ɗaukan fansa, ɗaukan mana fansa akan wani. Ya cuce mu, ya cutar da mu. Babu mai hankalin da zai yarda da wannan. Babu mai hankalin da zai yarda da wannan. Wani abin ban al'ajabi, akwai wani ɗan uwana da aka yi garkuwa da shi kamar mutanni biyu baya. Allah ya kuɓuto shi sati biyu bayan nan da suka gabata. Abin da yake faɗi shine idan sun zo suna sallah, sun gama sallah suna addu'o'i da sauran zikirora, sai waɗannan ƴan ta'addan su ce, me kuke karantawa, me kuke faɗi? Wato kuna son ku riƙa yin mana addu'a, mummunan addu'a. Wai ƴan ta'addan nan suna tsoron a yi musu mummunan addu'a. Suna tsoron a yi musu mummunan addu'a. To da a ce wannan tunanin da gaske ne a cikin zuciyarsu, to da yana saban nan. Ƙarshe dai sai su ce wajen Allah riƙa ce su da addu'a. Sun dai su wannan abu ba mai daɗi ba ne, su ma abin nan ya ishe su, amma a taya su da addu'a. To wannan tunanin idan ya ƙarfi a cikin zuciyarsu zai hana su wannan ɓannan. In suna gudun a ce musu Allah ya isa, har suna tambayan wai a gaya musu abin da ake karanta in ana addu'a. To kaga idan mutum yana tunanin wannan, to da kuma zai tunano me zai faru ranar tashin alkiyama. Kai kafin ma tashin alkiyama, wani irin mutuwa zai yi? Ya tsorata al'umman musulmi, ya cutar da musulmi, ya zubar da jinin wani, ya ci dukiyar wani, ya ci mutuncin wani, ya raba wani da iyalansa, ya maida yara marayu, ya maida mata ya gwagware, dangi kowa hankalinsa a tashe. Duk wanda ya ɗaga hannu yana, Allah ka shiga tsakankanin mu da waɗannan azzalumai, Allah ka ƙwato mana haƙƙin mu a hannun azzalumai. To kaga in mutum yana tunanin wannan, ko yayi nufin zai wannan ɓannan ba zai yi. To ballantana ga azaban gidan lahira, wacce take kuma babu wani mai ƙarfin halin da zai iya amince ma azaban gidan lahira. To shine malam yake cewa idan mutum ya tuna cutarwar da san zuciya take yi a duniya da lahira, to zai hana shi ma ya ji daɗi da jin san zuciyar nan shi. Ko da da daɗi a jin, amma zai hana shi jin daɗin. Zai hana shi jin daɗin. Watun sihi ma kana ƙaryatan a ƙattana amabihi, sai ta mantar da shi irin ni'imtuwa da ya yi ta hanyar jin san zuciyar nasa. Akwai wanda yake son ya samu mulki, amma fa sai an zubar da jinin wasu mutane, sai an kashe jarirai, sai an ƙwaƙula idon wani, sai an yanke nonon wata, sai an yanke ma wani gaban shi. In aka yi wannan aka haɗa mishi wani magani, to zai zama shugaba. Zai zama shugaba. To idan ya tuna wannan aikin da zai yi, idan fa ya wannan aikin ya kafirta kenan, ya zama kafiri. Ko da yana sallah, ko da yana azumi, ko da yana zuwa hajji, ko da yana biyan wasu kuɗin aikin hajji, ko da yana ba da tallafin masara da shinkafa da gero da wake da mangyaɗa da kuɗi da azumi, ya yi radda ya bar addini. Duk wanda ya radda ya je ma Allah kafiri, ba shi ba rahamar Allah, sai dai uquba da azabin Allah. To idan mutum zai tunanin wannan, sai ga kai daɗin mulkin nan gara in haƙura da shi, gara in haƙura da daɗin mulkin nan, in daure in ƙi kashe wancan ɗin, in ƙi sa a ƙwaƙule mu wani ido, ko da zan rasa mulkin. Saboda ni, saboda ya tuna da irin mummunan cutarwar da wannan son zuciyar za ta haifar mishi a duniya ko a lahira. Malik ya ce, wa ƙala Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, sayyidina Aliyu yake faɗi a ɗaya daga cikin zantuttukansa. Yake cewa iyyakum iyyakum wa tahkimu shahawati ala anfusikum, a hirɗinku ina kashedinku ku riƙa bari san zuciya tana mamaye san rai yana mamaye zuciyanku. Ina muku kashedi kar ku yadda ku bari san zuciya ya zama shi ke jagorantar rayuwanku. Sayyidina Aliyu yake ma al'umman musulmi kashedi akan wannan, yace fa inna ajilaha ghanimun, a duniya bin san zuciya abin zargi ne. Duk wanda aka san shi da bin san zuciya, mutane ma rena shi suke yi, sai dai su riƙa mishi roman baka, kila ana tsoron shi saboda yana da wata kujera babba, ko yana da kuɗi, ko yana da jami'an tsaro da zai iya sa a muzanta ka, ko wani abu mai kama da haka. In an gan shi sai a yi mishi roman baka, amma yana juya baya sai a ce azzalimi, Allah ya isa a kankaninmu da shi. Idan da wata cutarwa za ta same shi, sai a yi ta madalla, a yi ta madalla, a yi ta madalla. In wani alkhairi ya rasa, sai mutane su yi ta farin ciki, har ma sai ta kai ga in an ga ya samu wani alkhairi sai mutane su riƙa jin zafi, sai su riƙa jin zafi, dama bai samu wannan alkhairin ba. To shi ne Sayyidina Ali yake cewa mummunan ambato a duniya, mummunan abin zargi ke haifar mana bin san zuciya. Wa ajiluha wa khimun, mummunan makoma kuma zai faɗa mishi a ranar tashin alƙiyama. Wakhim shi ne wani abu mai muni, abin da ba a so, abin da yake mummuna. To shi zai same shi fil ajila, ranar tashin alƙiyama. To wata riba ka ci, a duniya kullum ana zarginka ana maka Allah ya isa, wanda ya kamata ka ɗebe kewa da su ka zauna da su, masoya ba ka da masoya na gaskiya, sai dai masoya na ido, ba ka da masu maka fatan alkhairi, ba ka da masu yin maka addu'an kuɓuta daga sharri. Har in mutum ya zama mai irin wannan sarran, sai ka ga har a gidansu ma abin zargi ne, a family ma abin zargi ne. Wani ya fi san kai, duk ya mamaye mana haƙoƙanmu da mahaifinmu ya mutu ya bar mana, Allah ya isa tsakankaninmu da shi. Sai ka ji idan sun keɓe ya suya su suna Allah ya isa. Kai ba ma lalai wai gado kawai ba, akwai waɗansu ɗaiɗaikun mutane da za ka ga Allah ya rufa musu asiri, suna da daman da sa iya fita daga gidan gado su je su ɗan sai filinsu su yi gini, su bar maƙannansu ɗakunan da mahaifinsu ya gina shekara da shekaru, su ma suka zauna a ciki suka yi aure, su ƙannin yanzu ba su da halin su gina gida. Amma san rai da san zuciya ya sa sun ƙi tashi daga gidan, sun kuma ƙi gina maƙannansu wani gidan. Wannan za ka yi ta ganin shi a manya-manyan gidaje. Manya sun yi babakere sun mamaye ko'ina. To in ba za ku tashi a gidan ba, to ku gina maƙanninku waɗansu gidajen mana, ko kuma ku kama musu haya sai su ci. Da haka su ba su tashi ba, su kuma ba su gina ma waɗancan ba, sai ka ga ƙanni suna ta gunaguni suna ta Allah ya isa. In suka keɓe ya suya su, sai su yi ta faɗin aibuban waɗannan manyan, ‘yan san rai ne, ‘yan san zuciya ne, sun zalunce su. Sai Allah ya shiga tsakankaninsu da su. Kuma wannan gaskiya ne. Ai, amfanin arziki shi ne idan Allah ya maka arziki, to a ga alaman shi a tare da kai. Mun karanta a cikin kuduba ne muka kawo wannan hadisin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum gayi nan walaka walaka, kayan shi biji-biji, jikin shi biji-biji. Annabi ya ce wai wane amalaka malun, amma inda ka malun, ba ka da kauni ne kai. Ya ce manzon Allah, ina da ibil da ganam, ina da raƙuma, ina da tumakai. Annabi ya ce to Allah ya ga tasirin wannan raƙuman da tumakan a gangan jikinka ma. To in Allah ya baka yalwa, ka yalwata.
in Allah ya baka yalwa kai ma ka yalwata ka tashi ka gina wani gidan saboda family din naku dangin naku su ƙara faɗi ba ku tsunkushe a gida ɗaya ba ga ɗakin matan wa ga ɗakin matan kani ga ɗakin kakansu ga ɗakin haba in Allah ya yalwata maka kai ma ka yalwata ka fita saboda me da kyakkyawan manufan kawai ɗan ƙannina su amfana to kaga wannan kenan to shine yake ce maka din san zuciya ka sanya san zuciya shike gudanar da rayuwanka to wannan yana jawo mummunan ambato a duniya yana jawo mummunan makoma gobe kiyama fa in lam taraha tanqadu bit tahzir wal irhadi to idan kaga zuciyanka ta ki barin san rai da san zuciya ta hanyar tsoratarwa nasoshin da suka zo suka tsorata at tahzir tsoratarwa al-irhab tsoratarwa mu duka dai a Hausance tsoratarwa ne idan kaga zuciyanka ta ki karkata ta kyale din san zuciya ta hanyar nasosa da suka zo suka yi Allah waje da san zuciya ko kuma irin mummunan ambato da ke fada ba masu san zuciya a rayuwar duniya kaga zuciyanka wannan ya ki karyata to sai yake cewa fasawwifha bit ta'mil wal irgham to ka nisanta ta da san zuciyar nan ta hanyar kuma kwadaitar da ita da kuma bata at-targhib at-ta'min at-ta'min amal buri buri mai kyau amilu an yakuna kaza ina fatan abin ya zama kaza shine ma'anan amal ba amal ba amal da ainun aiki kenan amal da alhamza buri kamar a ce qulul amal dogon buri to buri shine amal wato kyakkyawan wato kyakkyawan kwadaitarwa ne kyau to idan kaga cewa nasosa da suka zo suka tsoratar akan bin san zuciya kai bai karya ka ba to ka dauko ɗayan babin shine babin kwadaitarwa da shari'a ta zo ta bada akan wanda ya nisanci san zuciya shine fasawwifha din ka nisanta zuciyanka ka nisanta ranka daga bin san zuciya ta hanyar at-ta'mil nasosa da suka zo suka kwadaitar suka bada kyakkyawan fata wal irghab suka bada kwadaitarwa akan din nisantan san zuciya dama kun san kofofi biyu ne ke sanya mutum ya duk wani aiki da kada yana yi a duniya kofa biyu ce ko dai kofin at-targhib ko kuma kofin at-tarhib duk wanda kaga yana azumin litini da alhamis ɗayan biyu ne ko kuma duka biyun ko dai ya ji an ce ne wanda ya azumin rana ɗaya fi sabilillahi Allah zai nisanta fuskan shi daga wutan jahannama tsawon shekara 70 wannan sai ga kai inda nake tsoron wutan nan bari in wuf in yi azumin nafila menene kwadace da shi targhib ne an kwadaitar da shi ko kuma a ce tarhib wannan abin ya tsorata shi ne yana tsoron wutan jahannama sai yau ya ji cewa ga abin da zai kwace daga wutan jahannama sai ya zabar da shi ne wani shi kuma ba ma wannan ne ya sani ba shi kawai dai ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin azumin litini da alhamis shi kuma yana son gobe kiyama suna tare da manzon Allah ne akwai mai sun azumin nafila da dama saboda wannan manufa idan kaga mutum ya bada sadaka wato wani romo ne ya ji akan bada sadaka cewa in ka bada sadaka abu kankani Allah zai rene shi ya zama kaza daga nan sai ya haifar da kyakkyawan makoma sai kaga mutum na sadaka akwai kuma lokacin da zaka bar wani abu saboda tsoran fitinan da ke ciki da bala'in da ke ciki in so samu ne ai kowa yana son ya saki ba ka santa baibayi amma me yasa ba ma zana me yasa saboda tsoron azaba da bala'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar akan masu zina me yasa in ka tsinci wayan wani zaka dawo mishi da abin shi saboda kana tsoron karkace wannan dukiyar ne zama ka uba da bala'i ranar tashin alkiyama da ka kofofi guda biyu ne ko dai at-targhib ko at-tarhib to idan kaga zuciyanka ta kini santan ko kuma ranka ta kini santan bin san zuciya ta hanyar nasosa da suka tsoratar to ka dauko nasosa da suka fadaitar akan nisantan san zuciya sai ka gwama su akwai wani bawan Allah da aka bani bayanin shi a Kaduna mai arzikin gaske ne tsohon ma minista ne kamar yadda aka gaya mai sai ya kasance shi kan zo masallaci tun duku-duku tun karfe uku da wani abu yake zuwa masallaci na dare karfe uku na dare da dan wani abu zai zo masallaci ya shashara masallaci ya zazzaba ruwa a butuna inda bukatun haka ya feffesa ma masallaci turare ya na filfili duk litini da alhamis azumi yake yi kuma duk wanda ya azumi a ranar to ya san ya samu garabasa saboda abinda baka taba ci ba abinda baka ci zaka rika ci shi yasa da dama suka samu dama alhamdulillah ga dama ta samu azumin litinin da alhamis wannan ba daga kafa yana da kyau irin wannan alkhairi har kudi ba mun yi akan shi ya kasance yayi azumin shi da kansa sannan kuma duk wani wanda ya azumi a masallacin shi zai ci da shi to sai rannan sai yazo ya samu liman ya ce don Allah yana roƙon kwamitin masallaci su aminta su ba shi dama shi zai rika kiran sallan farko shi ne da aka je sai ladan ya ce a alhaji a alhaji wannan ba baki ne har ina kai kiyamul layli ka share masallaci ka zuba ruwa ka fesa wa masallaci turare ka yi azumi ka ciyar da mu masu azumi sannan dan abin da ya rige mana kiran sallah ka zo sai ka kwakule shi duka yace ba sai yace bai yadda da wannan ba to shine shi wannan alhaji yake ce musu wallahi bari in ga muku dalilin da yasa duk wani ina wannan abin yace wata rana ne na dawo daga tafiya an yi min farfesu na kayan ciki farfesu ne na kayan ciki zai ɗibi gara ya ce ya ɗibo da cokali sai ɗaya daga kai sai naman kayan cikin sai ya faɗi sai ya faɗa cikin roma ga zafi da zafi sannan kuma ga yaji a ciki kawai sai a idan shi ya ce ya ɗanɗana azaba fiye da yadda kake tsammani to yana jin raɗaɗin ga zafin wannan roman ga kuma yaji ya ce to da yake jin wannan kawai sai yana tuna azaban gidan lahira ya ce to yanzu wannan a duniya kenan muna da gata ya kuma idan mutum ya faɗa cikin azaban Allah ya za a kwashe ya ce tun daga ranar nan duk aikin da aka ce za a yi a nisanci wuta shi kuma sai ya yi inda yana da hali in Allah ya yarda ka ji shi sabin shi me ya sa shi haka at-tarhib wa targhib to ka ji ƙofofin da suke jawo ma ɗan adam ya iya yin wani aiki na alkhairi ko ya nisanci aikin sharri at-targhib wa tarhib dama tun a baya can mun yi bayani idan ka ji malamai sun ce at-targhib shine duk wani abin da zai baka shauki ka san gaskiya kai aiki da gaskiya ka tabbata akan gaskiya shi ake kira at-targhib duk wani abin da zai tsoratar da kai ya razana ka idan ka ki karban gaskiya ko ka ki aiki da gaskiya ko ka ki tabbata akan gaskiya to shi ake kira at-targhib da ka kofofin nan guda biyu duk wani mai imani a karkashin su yake jujjuyawa to shine sayyidina Ali yake cewa idan ranka ta ki barin san zuciya saboda wancan kofan to ka dawo ta wannan kofan shine har yake cewa karshe yace fa innar raghabata war rahabata yace saboda at-targhib wa tarhib kwadaitarwa da tsoratarwa izajtama'a 'ala an-nafs in suka hada a zuciyar dan adam zallat lahumma sai kaga wato zuciya ta yi la'asar ta tabis saboda waɗannan abubuwa guda biyun. Wanqadat, sai kaga ta karkata ta yi abin da ake so. Ina ma'anan wannan magana? Ko a karan kanka ko aziza kai ma wani, to ba hanya ɗaya ake bi ba, hanyoyin nan guda biyu ake bi. In ka zabarar ka kwaɗaitar, to ka kuma tsoratar. To shine idan ya haɗa zuciyar mummuni, sai kaga mummuni ya samu ƙarfin hali da ƙarfin gwiwa na yin aikin alkhairi. Akwai wani malami da na san shi a shekarun baya can, shi duk ran da ya zo masallaci zai wa'azi, to shi ƙofan tarhib kaɗai yake da shi, tsoratarwa. Duk ran da ya wa'azi a masallaci, kowa sai ya gamsu cewa shi kafiri ne. Sai kowa ya gamsu cewa shi ɗan wuta ne. Subhanallah, wannan ya shaddada. Wallahi duk ran da ya zo masallaci zai wa'azi, to kawai kowa san shi kenan. Yau kawai ba wani sauran rahama a tare da mu. To sannan kuma akwai wata ƙungiya, jama'atul tabligh. Ila kun san jama'atul tabligh? Wa'innan da suke zuwa daga Pakistan asalinsu. Sukan je masallatai, suna da sadaukarwa ƙwarai da gaske kamar da Sheikhul Albani ya faɗi, amma suna da daneji a cikin aƙidu. Suna da kuma matsaloli na bid'o'i ma. Wa'in kana an ta musu gyara, suna ta ƙoƙari, musamman wanda suke mu a Najeriya nan, suna ta ƙoƙari su gyara waɗansu abubuwa haka. To suna da waɗansu abubuwa da shi suke jawo hankalin mutane. To su kuma a nasu babin ba su da at-tarhib kwata-kwata, sai dai at-targhib, sai dai kwaɗaitarwa. Za ka ji a ce maka in an gama sallah, za a kwaɗaita da ko falalan zikiri, falalan nafila, falalan fitafi sabilillahi, fada'il kawai suke da shi. Shi yasa suke bin wani littafi fada'il al-a'mal. Akwai littafi fada'il al-a'mal, shi kaɗai suke amfani da shi. To da aka yi ta musu raddi ana musu inkari, sai suka aje shi saboda akwai hadisai da'ifai da mawdu'ai a ciki, sai suka ɗauko littafin Riyadus Salihin. To babu laifi, tunda Riyadus Salihin littafi ne da ya haɗa tsakankanin at-targhib wa tarhib, kuma hadisan shi ingantattu ne, wallahi alhamd, ahlus sunnah sun karɓe shi. To idan mutum ya zama kofa ɗaya kawai ya ɗauka, ba zai taɓa cin nasara ba a rayuwar shi. Ko malanta yake yi, ko ɗalibta yake yi, ko wa'azi yake yi, ko da'awa yake yi, dole ne wata rana ka tsoratar, wata rana ka kwaɗaitar, wata rana ayi dariya, wata rana kuma ayi kuka. Haka ka'idar take. Shi ne sayyidina Ali yake faɗin wannan magana, yake cewa waɗannan ƙofofi guda biyu in suka haɗa cikin zuciyar mummuni, to sai kaga zuciya, ko kuma sai kaga rai ta yi lalas, ta yi tibis, sai ta jawo zuwa ga abin da take so ta aikata. Mali ce, to fama abdurarun tiba'il hawa, to in mun gane wannan shimfiɗin da kyau, to menene cutar wanda bin san zuciyar ke haifarwa? Yace na ɗaya, khusranul akhira, din mai bin san zuciya sai ya yi hasarin gidan lahira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, mutum ya gama rayuwar duniya da zafin rana da sanyi, in a Najeriya kake da sauro da rashin hanyoyi masu kyau da rashin magani a asibiti da rashin abinci mai gina jiki da rashin nagartaccen ilimi da rashin tsari, duk ka gama wannan ga talauci. Sannan kuma a ce mutum ya yi hasarar gidan lahira, hasarar duniya wal akhira, mutum ya yi asarar duniya, ya yi asarar lahira. Akwai taɓe wanda ya kai wannan jama'a, zalika huwal khusranul mubin, wannan shine babban hasara. To duk wanda ke bin son zuciya, kuma kar ku manta bin son zuciyar nan fa, kar ku yi tsammanin wai ana taɗin shugabanni ne masu mulki, shugaban ƙasa, gwamna, sarki, chairman. Son zuciyar nan fa, mun ta buga misalai, akwai shi a tare da ni, akwai shi a tare da kai fa. Har a cikin al'amarin gudanar da abubuwa ƙanana, akwai wanda yake a gidanku ne fa, gidanku, amma son zuciya ke gudanar da gidan. Makarantanku, son zuciya ke gudanar da shi. masallacin ku san zuciya yake gudanar da shi. Kai a karan kanka kai da matanka san zuciya yake gudanar da gidanku. Shi yasa ba gwaninta bane wai ka zama kaman wani zaki. Kai a gidanka tsoranka ake yi bala, wanda bala'in tsoran shi ake yi. Saboda mene? Saboda irin ɗabi'un shi da halayensa. To wannan ba gwaninta bane. Ba gwaninta bane. Wallahi ka ji tsoron duk abin da zai jawo maka hasarin gidan lahira. Saboda rayuwa ce ta dindindin. Rayuwa ce da ba ta da iyaka. Rayuwa ce da ba mataimaki ba mai tausaya maka. Ka san ka shiga cikin damuwa ma wani ya zo ya ce Allah, Allahu Akbar, Allah sarki, Allah baka mafita. Ai akwai daɗi. Ranar tashin alkiyama duk wanda ya faɗa cikin bakar uku ba wallahi ba mai tausaya mishi. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون ان متى za su ga wuta su zauna cikin wutan abin da Allah ya ga dama sai su addu'a farko addu'a za su yi sai su nemi mala'ika malik shine mai tsaron wutan shine shugaban mala'iku ma tsaron wuta sai su ce to mu roki maliku a dan sassauta mana azaban nan shine wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk muna roƙon ai dan sassauta mana in ma kashe ne ko a kashe mu huta wata amsa zai ba su innakum makithun cikin fusata da tashin hankali nan za ku dawwama wannan fadin nan za ku dawwama ya fi shiga wutan ma zafi idan ƴan wuta suka ɗanɗana sai su ci kai wani lokaci kakan so abu ko shugaba yakan so abu amma ƴan fada sai su ki to mu roƙo Allah mana kai tsaye sai su ce su roƙo Allah kai tsaye kila Allah zai tausaya musu rabbana ghalabat alaina shaqawatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun sai su ce ya Allah shaqawanmu ne ta gabace mu a rayuwar duniya. Shaqawa ce ta gabace mu a rayuwar duniya. Ya Allah, a tausaya mana, a fitar da mu. Inna rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. A sake fitar da mu, a maida mu duniya, a ɗora mana taklifi. In muka koma muka yi zunubi, muka yi saɓo, to mun yarda mu azzalimai ne. Wata amsa Allah zai ba su. Qala khsa'u fiha, ku tsunduma cikin wutan jahannama wala tukallimun, kar wanda ya ƙara magana da ni. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم قوما ضالين أدوني أي أنت مكو أزي أنت جاي مكو غسكيا أما سيقولك لكم وإنما هسألنا الديني وإنما بسن جاءت الدنيا بسن كذا سيقولك مس إزليني فإني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون هذا سن نصاركي نماني ko gidan lahira hadarin da ke ciki ba kadan bane kar ka taba yadda a ce akwai azaba gidan lahira akan aikin da kake yi to shine malai yake cewa qala ta'ala Allah yana cewa fa amma man faga kaga wanda ya ketara haddin shari'a ya saba ma Allah yayi abin da ya ga dama ba tare da tabaibayi ba duk wanda ba shi da tabaibayi a duniya to sai an mai tabaibayi gobe kiyama amma wanda ko ke da tabaibayi a duniya to Allah yana farin ciki da waɗansu mutane da ke shiga aljanna cikin sarƙoƙa fil quyut da malamai suke magana me ake nufi da quyut suka ce shine a duniya mutum ya zama cikin sarƙa yana son yayi amma kuma shari'a ta ci mishi burki sai mishi ta baibaye yana son ya bari shari'a ta ce dole sai yayi da haka dai duk inda zai daga kafa yana son sai ya ji ra'ayin shari'a a ciki duk inda zai sauke yana son sai ya ji matsayin shari'a a ciki kaidi kenan kana cikin sarka kenan to duk wanda ya doge akan wannan a duniya to gobe kiyama zai shiga aljanna kuma Allah na dariya gare shi to amma sai nan ya ce fa amma man fara wanda ya dagawa ya ki yin makai shi ta baibayi ya ki ya tara haddi gurin saban Allah wa afara alhayata ad-dunya ya fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira faɗi tashin shi dan duniya menene babban manufansa duniya ita ce manufarsa kuma akan ta yake aiki ya mantar da shi kuma gidan lahira ballantana yi aiki din ita Allah subhanahu wataala ce fa innal jahima hiya al ma'awa al jahim wuta ne kuna ita ce makomarsa wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda yi tsoran tsayuwa gaban Allah ranar tashin alkiyama wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana maransa san zuciyarta fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makomarsa Allah ka sa mana cikin wannan amma fa in mutum ya bi san rai to fa innal jahima hiya al-ma'wa Malik ya ce qala Sha'bi al-Imam الشعبي عامر بن شراحيل يكي تشوى سمي الهوى هوا لأنه يهوي بصاحبه في النار يتشي أبن ديسا أكي كرن سنزوتيا جسونا الهوى الهوى أي سنزوتيا كينا أبن ديسا أكي كرن سنزوتيا دونا لأنه يهوي بصاحبه في النار سوى سنزوتيا ينا غنغردا ya hawi daga nan ne ma hawiya ai dan mun yi shi cikin tarifi kun ba kumanta ba yana gangarar da ma'abocin shi zuwa ga wutan jahannama a wani kaulin ma abin da yace li annahu yahwi bi sahibi fi dunya ila kulli wahiya wa fil akhira ila hawiya saboda duk wanda ke din san rai san zuciya to a duniya wannan san zuciyar na gangarar da shi zuwa ga dukkan kaskanci da walakanci san zuciya sai jawo mutum ya ci ababe na aibi yana ganin mutane ba sa ganewa har yara su rena shi har kamshi izgilanci duk wani kaskanci sai ga zai iya fada mata kaskanci ya sanya ma kanshi bin san rai sai ya dauki matakin roko shi roko ne sana'in shi roko ba kunya ba kunyan Allah ba kunyan bayin Allah cikin mutum dubu zai walakantar da kanshi ya ta banbadanci yana roko to wani kaskanci ya wuce wannan ai babu kaskancin da ya wuce a cewa kai kowa kai kullun hannunka ya haka yi kuma galibi wanda ka ganshi mai yawan roko zaka same shi bikin marubuci ka duba da kyau ka gani galibi maroki ne mai wanda kullun hannun shi a ƙasa to bai kuma iya daga ta ya sanya ta a sama to a lahira kuma ta izikin shi zuwa ga gidan mutan hawiya Allah ka tsare mu wa an abi darda radiyallahu anhu qala daga babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abi darda yake cewa man kana al-ajwa fani hammuhu duk wanda ya zama ciki guda biyu ko kuma ramuka guda biyu su ne damuwarsa hasira mizanuhu yawm al-qiyama to yayi asaran mizanin shi ranar tashin al-qiyama ba shi da wani nauyi a gaban Allah gobe kiyama dan wutan malai ce wa yuqasabu bil ajwafaini abinda ake nufi da ajwafani din can da ya kawo yace shahawatul batn wa shahawatul farj wanda ya kasance kawai sha'awan cikin shi da sha'awan tsarecin shi kawai shi da nishi a duniya shi dai ya za a yi ci ko ta kowace hanya zai bi sai ya ci ko ta kowace hanya zai bi sai ya sha irin dai kalamin da zaka ji mutanen mu suna yi a yau in kana so ka nuna taka tsantsan ɗinka akan wani abu na haram sai ce wannan kai ka sani ni wallahi sai dai bai shigo hannuna ba shi ba abin da ya dame shi da halas ko haram hammuhu aljawfu kenan kawai shi dai ciki ne ya dame shi to in ciki shi ne ya dame ka to mutum yayi asaran nauyin shiranin tashin alkiyama yayi asaran aiki gobe kiyama zai tashi ba shi da komai to haka nan kuma wanda farjin shi ya dame shi shi dai ya za a yi ya je biya sha'awan kansa idan shi a rufe shin halal ne ko haram ne ba abin da ya dame shi wancan ba matan shi bane, ba abin da ya dame shi. Kaga mutum yana taka maka ne, duk inda ya san zai je biya sha'awan kansa zai ji. Kwanan nan naga ana yaɗa wani abu da masarautar zazzauta yi, Allah ya saka mata da alkhairi, alkhairin Allah ya je ga mai martaba sanki. Da ya fatattaki wani daga cikin fadawa wanda yake an ce wata baiwan Allah budurwa ce kamar yadda aka bada a cikin cyclone, cewa ta zo tana neman ta ga mai martaba sarki za ta yi aure, tana neman a taimaka mata. Maimakon ya kai ta gaban mai martaba sai ya kai ta wani guri da shi da abokanta suka yi zana da ita. Don Allah, wannan wani irin ha'inci da cin amana ne, wani irin zalunci ne ya wuce wannan. Mai martaba ya fatattake shi, aka kore shi, aka kuma umarci jami'an tsaro su gaggauta kama shi kuma su kai shi kotu, kuma masarauta ce alƙawarin za ta bi maganin nan sai ta tabbatar da an yi adalci. Haka muke son shugabanni, Allah ya saka musu da alkhairi. To kaga san rai kenan da san zuciya. In ka ce wannan za ka yi ta bi, shikenan haka za ka yi ta lalacewa kenan. Ai, takura zuciya ake yi. Takura zuciya ake yi. Na gaya muku kissan wani matashi a can zamanin tabi'ai ko tabi'ut tabi'in ko waɗanda suka zo bayan su kaɗan. Ya sauka a wani gari ya je ɗalibta. Kun san su a zamanin da kira ma za a yi a cewa kawai a garinku ka zauna kai karatu. Ai, sai ka yi tafiya na neman ilimi. Shi ne ka ji an ce maka wannan malamin ya je Hijaz, ya je Baghdad, ya je Andalus, ya je kaza, ya je Makka, ya je Madina. Sai mutum ya fita rihila fi talabil ilmi. Shi ya sa Khatib al-Baghdadi ya rubuta littafi Ar-Rihla fi talabil hadisi. Malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce a kan wannan. To wannan ɗalibi matashi ne ƙwarai da gaske, yana cikin gaɓin ƙuruciyarsa. Ya sauka a wannan gari ya ɗan nemi ɗan ɗaki, irin ɗakunan nan dai da ake bada a ƙofar gida, aka ba shi ɗan ɗaki. To ɗaya daga cikin yara ‘ya’ya mata na maƙwabta gidan wani bawan Allah, sai cikin dare ta tashi, kawai sha’awa ya dame ta. Ita ya za ta yi da kanta, ita ga ta ba miji ba. Sai ta tuna, ai, akwai ustaz kuwa. Akwai ustaz yana nan, ba dai ustaz shi ne mai neman ilimin nan ba, ai, akwai ɗakin ustaz. To su can da yake da aminci da kuma tsoron Allah ba ma rufe ɗakuna ake yi ba. Ustaz ya gama na filfilin shi da daddare, yana nazari da a ci balbal a gabansa. To sai ga yarinya ta shigo ɗakin shi. Daga kai da zai kawai sai ga yarinya. Subhanallahi, lafiya. Ta ce ba wannan maganin ya kawo ni ba. Ba wannan maganin ya kawo ni ba. Tunda dai ka gane shigo maka ƙarfe 12 dare kai ka san abin da ya kawo ni. Ya gama ta da Allah, ki dubi girman Allah ki fita daga ɗakin nan. Ta ce ba za ta yiwu ba. Ko dai kai abin da nake so, ko kuma in ɓata maka suna. To shi ne da ya ga haka, ya tabbatar da gaske take yi, sai ya ɗauki hannun shi kawai sai ya ɗora akan wannan acabalbal ɗin. Yana ƙona hannun, haka yake guni. Wuta fa, yana faɗin ya kera idan ba za ki iya daure ma wannan azaban ba, azaban gidan lahira ta fi wannan tsanani. Nan take da yarinyan nan ta ga irin wannan ƙololuwan tsoron Allah da danna zuciya da hana ta shawagi a inda ta ga dama, ita ma nan take kawai sai ta yi la'asa. Sai ta fita tana kuka, sai ta je ta gaya mahaifinta abin da ya faru. Ka san su mutanen da gaskiya da gaskiya ne. Sai ka ga sahabiya yi wani babban laifi, sai zo ya manzon Allah ne laifi iri kaza. Yana neman tsarki ne shi. To shi ne sai ta gaya ma mahaifinta. Mahaifin da aka waye gari ya zo ya binciki wannan matashi, ya ga mikin da ke hannunsa, aka yi masa magani, kuma nan take ya ce wannan tsoron Allah naka ta sanya, ni kuma babu wanda zan auren ma'in nan sai kai. Kun san ba irin na yanzu ba ne, sai an buga kati, sai an je an kai gaisuwan wane ne da waye da waye, an ta walagigi a gari. Kaga an yi aure, miji wujige-wujige, mata dangin mata wujige-wujige, haka nan muke tashin azaba wallahi ga muna. ga yanan da daman ku nan kogwane nan yanzu ya samu a ce da za a samu mai sauki kafin sati ne zuwa yi auren shi a tashi amma ga matasan nan ana son auren amma ina ina sai ka doshi miliyan su kuma dangin mata sai sun doshi miliyan 2 to shine yace to zai auren mishi da wannan yarinya nan take ya samu shedu ko shedu na bashi auren wanci kaza 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 nan take aka daura aure to wani abin ban al'ajabi shine jiya da daddare matan nan ta zo da haram yau kuma sai gashi ta zo da halal da safi ta zo da halal shi yasa malamai suke cewa duk abin da ka bar shi dan Allah sai Allah ya musanya maka da mafi alkhairin sa kuma duk abin da kaga ka same shi ko kana son ka same shi da haram inda zaka ƙara hakuri in dai Allah ya kaddara zaka samu wannan abin wallahi sai ya zo maka da halal kuma jama'a kila an fahimci wannan da kyau wannan musamman matasa yana da kyau mu gane wannan za ka ga wani in yaje ya samu wani office shikenan kawai ganima ta samu yi ta faca kan shi bila mubalati ba tare da kula ko tunanin me zai biyo baya ba to duk abin da kake yi dai ka rika tana cewa akwai ranar tashin alkiyama azaban gidan lahira ba abin a amince mishi bane malai yake cewa wa sahibul hawa tarahu fi zalika al-yawm mutakhabbitan bi sababi hawahu mai bin son zuciya za ka gan shi ranar tashin alkiyama mutakhabbitan at-takhabbut wato shine wanda yake bugagge kun san bugagge ko ina irin wanda zai ji shagiya na ka dauki mutumin da bai taba shan giya ba sai ya ji shagiya mai karfi kun san yanda yakan zo a buge ya fadi can kan shi ya kume ta can kafan shi ya fada rami can dukkan ganshi yayi kacce-kacce da jikin shi shine at-takhabbur kamar da Qur'ani ya fadi alladhina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wanda shedanu suke bugin shi suka shafe shi suke bugin shi to shine at-takhabbur haka zaka same shi gobe kiyama yayi wususu yayi biji-biji duk ya kokko ya kunkwatse shine at-takhabbur haka zaka same shi gobe kiyama me yasa bi sababi hawahu tasirin bin san zuciya a duniya wai sura'u anin nuhud yawm al-qiyamati an sa'i ma'an najina sannan shine zai fi tsananin a rika buge shi in yana son ya tashi ranar tashin alkiyama ya shiga cikin mutanen da za su ci nasara yana tafiya a kafa fuskan shi a ƙasa a buga bayan shi a ƙasa a kafar da shi ta gaba da ta baya ka san a bugar da mutum ta gaba da ta baya ya fi wahala fiye da a bugar da mutum ta kafada mutum ya faɗi ta kafada da sauƙi fiye da ya faɗi ta fuska to shine as-sar'u shine ma'anar as-sar'u hakanan za a yi ta bugar da shi ba zai iya tashi ba ballanta na shiga cikin waɗanda za su ci nasara ranar tashin alkiyama kama suri'a fi duniya bi murafaqatihi li ahli al-ahwa kamar yadda a duniya akai ta bugar da shi yana bin masu son zuciya yana bin son zuciya da masu son zuciya kada mu manta a taken malaman musulunci in suka ce ahlul ahwa suna nufin kungiyar yan bid'a ahlul ahwa saboda ba shari'a ne take tsara musu irin addinin da za su yi ba malaman su ne da shugabannin su da zakatun su da mafarkai da zace-zace shike tsara musu abin da za su yi a matsayin bautan Allah to wannan ya sanya ake kiran su ahlul ahwa'i to suna cikin masu bin san zuciya to da kuma sauran san zuciyar ma da yake bai kai wannan hadari ba qala muhammad ibn abil-wird muhammad ibn abil-wird yana cewa inna lillahi azza wa jalla yawman haka ne ko la yanju min sharrihi munqadun li hawahu lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani yini guda daya yawman yini daya la yanju min sharrihi munqadun li hawahu duk wanda yake bin son zuciya da san rai ba zai ta uku kuta ba a wannan ranar. Ranar yaushe kenan? Ranar tashin alkiyama. Wa inna abta as-sar'a nahbatun yawm al-qiyama sari'u shahawa. Waɗanda suke da matsanancin jibi, ba jibi kamata a ce ba, waɗanda suke da nauyin jiki, ba shi ne jibi ba ko? Ba shi ba ne. Waɗanda suka fi tsananin nauyin jiki daga tashi ranar tashin alkiyama, su ne waɗanda suke yawan sallama masan zuciyarsu, suke sallama masha'awoyinsu, duk abin da yake so ko shi zai yi. Wannan ranar tashin alkiyama irin wannan mutumin, ko da an ce ku tashi ku bi mummunai, ga mummunai can suna da haske, yana son ya yunkura bi mummunai ya tsira, ba zai iya tashi. Wa qala Ata, Ata yake cewa man ghalaba hawahu aqalahu, duk wanda san zuciyar shi ta rinjaye hankalinsa, wa jaza'uhu sabarahu, rakin shi ya rinjaye haƙurinsa, iftudiha, sai an fozarta shi, an kunyata shi ranar tashin alkiyama. Iftudiha ke yi, sai an kunyata shi ranar tashin alkiyama. Alfabaha shi ne a kunyata ta. Da Allah cikin mu jama'a nan, wane ne zai so a kunyata shi? Ko mahaifinka ne ya zo a gaban abokanka da aminanka da budurwanka ya zazzage ka, ya ɗibi ƙura, ya watsa maka, sai ka ji kamar ka nutse a ƙasa saboda an kunyata ka? Ko kuma a miƙar da kai a yi maka wankan tsarki, kun gane wankan tsarki ai, a zage ka, ko mu ce a samu mace ita ta fi kyamun wannan, a miƙar da ita, kai ba ma sai ka miƙar da ita ba, ko a gaban kishiyoyi ne, ka ce da Allah dube ki, ƙazaniya, da Allah dube ki, dube ki, riga ma baki iya sawa ba, kai co, to gara ka shiga ɗaki kai mata bulala 50, wallahi ya fi mata sauƙi, kai mata bulala 50 ya fi mata sauƙi fiye da ka je a gaban kishi ya kai mata irin wannan muzancin, ka ce ga yana jibe ta, ko tafiya ba ta iya ba. Misali, to ballantana wanda za a kunyata shi ranar tashin alkiyama, an tara mutanen farko da na ƙarshe tun daga kan babanmu Annabi Adam har ya zuwa na ƙarshen halitta suna wurin, da manya da yara, har aljannu fa suna wurin, har mala'iku suna wurin, har Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wurin da sauran annabawa. Yau a kunyata mutum a filin tashin alkiyama, sai ka san matsala ta faru. Malik ce ai iftudiha yawm alqiyamati alfadihatu alkubra, wato za a kunyata shi mafi girman kunyatawa ranar tashin alkiyama. Bi khusranihi alakhirah, saboda zai yi asarin gidan lahira, wa dukhulihi annar, kuma sai ya shiga wuta. Allah ka tsare mu daga bin son zuciya. Wa qala Ibrahim bin Adham, Ibrahim dan Adham yake cewa alhawa yardi, kaga bin son zuciya yana halakarwa, yana jefa mutum cikin shakiyanci, yana tabarwa, shi ne ma'anin yardi. Cikin Al-Qur'ani mai girma Allah yana cewa fala yasaddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda, an yi magana akan tashin alkiyama ne. Inna sa'ata atiyatun la rayba fiha an inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, tashin alkiyama zai zo ba makawa, za kuma a saka ma kowa da abin da ya aikata. Sai Allah ce fala yasaddannaka anha man la yu'minu biha, wanda bai imani tashin alkiyama ba kar ka yadda ya rude ka. Kila an gane shi ne man la yu'minu biha, wattaba'a hawahu, ya bi san zuciyarsa, fatarda aifa fatashqa wa tahlak, sai ka halaka sai ka tabi. To shi ne na Malik yake ce mana Ibrahim bin Adam yana cewa alhawa yardi, bin san zuciya yana taɓarwa, yana halakarwa, yana shiƙiyantarwa. Wa khawfullahi yashfi, shi kuma tsoron Allah yana warkarwa. To ga cuta kenan ga magani, dama idan ba ku manta ba a farko-farkon littafin nan da muke magana akan ta'arifin meye ma'anan alhawa sai muka ce to meye kishiyan alhawa muka ce kishiyan alhawa shine al'adlu wa mahabbatullah ajalci da kuma fifita san Allah mene Allah ke so da kuma yin adalci shine kishiyan bin san zuciya to shine yake cewa tsoron Allah shi kuma zai baka magani da aka ga cuta ga magani me ya rage shikenan suka kinkire magani kawai tsoron Allah wanda ke da tsoron Allah zaka ga yana da karancin bin san zuciya amma in kaga mutum shi dai kawai kanshi ya sani kawai ya zai yi amfana ya zai yi kaza ya zai yi kaza ya zai yi kaza to sai ya zama makahu sai ya zama kurma sai ya zama bebe baya ganewa sai ya zama kuturu sai ya zama gurbi amma shi duk bai gane haka yake ba sai malam ya ce wa alam anna ma yuzilu an za an qalbika hawaka idza khifta man ta'lamu annahu yaraka ka sani cewa babban abin da zai gusar ma zuciyanka da sarranta shine idan kasancewa lallai kana wato idan ka ji tsoron wanda kasancewa lallai yana ganin ka idan ka ji tsoron wanda kasan lallai yana ganin ka wa kenan shine Allah subhanahu wataala idan ka ji tsoron Allah wanda ka tabbatar da yana ganin ka to wannan shine zai warkar maka da cutan da ke cikin zuciyanka na bin sarrai Allah madaukakin sarki ya raba mu da san zuciya da sarrai Allah ka tabbatar da mu akan adalci Allah ka tabbatar da mu akan fifita kaunanka da kaunan abin da kake so akan abin da zukatan mu suke so Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ina da sai mu dakata anan saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu dora daga yanda muka tsaya abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira وصلى الله وبارك على نبينا الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك